Manunia. Da sanin dai mahukunta a Nigeria na ci gaba da mai da hankali akan wada ta kasa da abinci.
Abinda muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Nigeria.
In gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi.
Game da hawa da saukar farashin mai a Nigeria kuwa masu rarraki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sassauci.
Gwamnati ke kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai. Amma za ta iya ba tare da ta yi asara.
Kasashen Ghana da Nijar kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump ɗin da ya kama ragamar shugabanci.
Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci.
Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasarmu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka.
Waɗannan faso mun muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manunia. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci. Shiri na 205 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci. Ha'incin kuma shine gwamna Umar Namadin jihar Jigawa yace za su tabbatar da sun tunkuɗe don haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani dogon turanci.
Mun kafa santoci guda 60 a jihar nan. Kowace mazaɓaɓɓen majalisa da take jihar nan akwai santa guda 2 a kafa. Kuma kowace santa za a kai mata tantan guda 5, za a kai mata injin casa guda 2 da abun shuka da abun feshi da dukkan kayan noma da kake tsammani za a kai a kowace santa. Duk wani mutumin da yake jihar Jigawa zai iya zuwa ya bada kuɗi a masa haya kuma za mu yi shi a cikin rahusa inda talaka domin dan su aka yi dama. So a bisa tsarinmu da tunaninmu jihar Jigawa a zuwa wani lokaci mai zuwa yanzu dai mu ne jiha ta farko wanda suka fi kowace jiha noman zo. Mu ne jiha da muka fi kowace jiha noman riɗi. Mu ne jihar da muka fi kowace jiha noman alkama. Kuma mu ne na biyu a noman shinkafa. So abinda muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci insha Allah. Haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya bada kashi 40 zuwa 50 na alkamar da ake bukata a Najeriya.
Sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar dajen tare na Najeriya Sanata Salihu Mustapha cewa yake kankantar kuɗin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kuɗin wannan shekara alama ce da ke nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci.
Budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekarar 2025 din nan in gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage dinta ya zama wajen 4.7% na annual budget din. So mun lura wai budget da aka kawo wannan shekara maimako a samu ƙari ta ɗan samu ɗan raguwa ciki. Shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za a taimaka a gawai wannan budget at least a ce an ƙara zuwa gaba domin kar ku manta Najeriya tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget dinta ma harkar noma. Shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget din saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta.
Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi dan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a saida adalci.
Gwamnati ta take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai. Amma za ta iya ba tare da ta yi asara. a cikin gangamai da ake hakowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin ƙasa ne. In aka ce okay yau Dangote gashi nan sai a biya kuɗin hakowa da kuɗin taciya shikenan sai a saida mutanen jama'a man a wannan farashi.
Bana an ce an yi budget din wannan shekara ta 2025 za a dinga haƙar gangar mai miliyan 2. Kamar kana cewa daga cikin wannan adadi a ware wani
akwai ne ba wai a ware bane a cikin wannan adadin akwai na cikin ƙasa
a bisa doka.
Eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba ɗaya yake hankada shi. Shine kaji watannin baya ake cewa a bada mai da naira a saida da naira wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan kasa din ba wancan ɗaya da ake bangaren da ake
nasayarwa
ba ake fitarwa neman kudi ba wannan bane wancan ba zai tabu ba wannan saboda bukatar cikin gida ne ko a saida shi da arha ko da tsada wannan dai bukatar cikin gida ne.
Su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa irin su Malam Irbad Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai ƙara ƙarfafawa ƙasashen biyu zumunci.
Kan lamarin tsaro akwai kwararren alaka tsakanin Ghana da Amurka. Domin ita Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro. Suna turo mana masu horo, haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center. Saboda shi zaka ga agaji na fitowa a gun Amurka. Sannan na biyu na yau da kullum Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci. Saboda wasu matasanmu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a Ghana ya je ya joinin irin kungiyoyin da ke yaki aka kasan waje. To akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita Amurka ke taka kafan Ghana ta ce cikin ƴaƴanku ga daya ko biyu danga sun je sun samu horo na raba bindiga ko jefa bam da sauransu. Saboda shi alaka ne kan lamarin tsaro Amurka na turo mana irin motoci da ake bukata kan da dai iyakokinmu har satan da Burkina Faso kan da dai Ghana wurin patrol wurin bincike kan da dai ayyaki ai ka san Ghana da irin hare-hare.
Shi ma dai Malam Abdul Mumin Usman na Jamhuriyar Nijar ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba Trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin Nijar da Amurka ta hanyar jakadanci.
Abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a kasanmu ta Nijar shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka. Hulɗa wadda ke kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu. Abubuwan da muke tunkara kalubale wanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka wanda suka shahi wato kawance na cikin duniya idan muna bukata muna son Amurka dauke mu wato kasa daidai da kowace kasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo muna wato gudunmuwarta. Bisa harkar tsaro muna son mu yi abuta da Amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaki da wannan annoba ta ta'addanci. Kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawance da Amurka don saboda mu haɓaka tattalin arzikinmu ta hanyar gina hanyoyi da sauran ma'aikatu. Zan baka misali a nan ƙasar Nijar a birnin Yamai wato gada ta farko wadda an shinkiɗa bisa gulbi wanda ya haɗa ɓangaren biyu na birnin Yamai Amurka ta yi muna. Kuma a baya-bayan nan ma cikin abin da ake kira cooperation ginta ta muna hanyoyi masu kyau.
Iyaka batutuwan da za mu yi a bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kuma babu wani kawaici. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 854 ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama ake ta faman yi musu fadanci. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulemu Mumin Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu habaici. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.